أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barka mu da saduwa a wannan yammaci na Talata 18 ga watan Ramadan shekara 2023. Bayan hijiran Manzo sallallahu alaihi wasallam daga cikin Makka zuwa Madina, wanda kuma yake yammaci na 19 ga watan Hudu miladiya 2022, a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin margayi a Nabi Musa, wali Allah ta'ala ya kira shi rahma, domin ci gaba da gabatar da darasinmu na tafsirin Alƙur'ani mai girma, wanda muka saba gabatarwa a cikin wannan wata mai alfarma na Ramadan. Kuma idan ya kuma musu manta ba, wannan shi ne majalisinmu na 17, yayin da muke cikin tafsirin wannan sura mai albarka, suratul Nahl. Muna cikin bayanin aya ta 61 da 62 a yammacin jiya, lokaci ya mana halinka. Yau insha Allah ta'ala za mu maimaita waɗannan ayoyi, sai kuma mu dora bayani daga ilimin kaɗin Allah ta'ala. Wa la yu'akhidhu Allahu nafsan bima kasabat,
a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Wa la yu'akhidhu Allahu nafsan bima kasabat ma taraka 'alayha min dabba, walakin إلى أجل مسمى. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة، لا يستأخرون ساعة ولا يستغنون، ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، لا جرم أن لهم النار وأنهم مكرمون.
الله تعالى يقول: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم، وما للي تبت إلا أشي الله ينعكام من تأنيب بئر من سفك النسك أي فتاوى ما ترك عليها من جابة وجابة ذاك سامو كومي دا تشتم أبن دا كيرايوا أدورا قصا واندي ربوا عكا كبا، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. إذا الله ينا جنك التاوس نيك زوا كوانلو كشوان ليكي سنني، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة. الله يشكما أجل لوكشن دوانا أجل الناس يبو بازا أجنك التاوس كودا تساعة كيبا، ولا يستقدمون كما بزاء قباتوا مسد ونن أجل كافر شكتها، ويجعلون لله ما يكرهون كما سنة سنيا والله تعالى أبن جسوس فيه، وتصف عن سنة سوهم الكذبة هارا سنس كما سنة صفا تامس كبيا أن لكم الحسنة سنة فتيتي وسن سنة جمقوما وجدك بك لا جرما. Allah ya ce lallai tabbas ƙarya suke yi, annalahum an-nar abinda suke da shi na makoma shi ne wuta, wa annahum mukrahun kuma lallai su masu gaggawa ne kuma masu ƙetare iyaka. A jiya mun fara bayani game da yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake jinkirta wa bayi, da yadda yake daga musu kafa su ta aikata laifuka ba tare da Allah ta'ala ya azabtar da su ba, ba kuma tare da cewa Allah ya saukar musu da wata musiba ko wata azaba a duniya. Saboda yadda Allah ta'ala yake da tausayi, yake da jin kai, yake kuma da kawaici, za a yi masa laifi ana saba masa, ana ƙetare iyakokin da ya gindaya, amma Allah subhanahu wa ta'ala sai ya sauke kai. Za a yi kafarna, a yi tafasali, Allah subhanahu wa ta'ala kuma yana hanyuwa kai da kai. Inda ake Allah yana duba da irin laifukan da muke aikatawa, da laifukan ya kai yadda za a halakar da dukkanin waɗanda suke rayuwa a duniya. Domin laifuka ne waɗanda suke masu girma, duk laifin da ka ɗauka, za ka ga laifi ne wanda iya shi kadai ya isa a halakar da bai saboda shi in ka dauki shirka babu irin shirkar da ba a yi mai zalunci da yafi kowane zalunci girma ke a haɗa Allah subhanahu wa ta'ala da wani a ɗauki wani haƙƙi na Allah a bawa wani a ɗauki wani nau'i na ibada wanda ake yi wa Allah subhanahu wa ta'ala ainihin wato abin gina wa wani wannan shi ne zalunci da yafi kowane girma ya fi Allah ya ce inna shirka la zulmun azim lallai shirka zalunci ne wanda yake babba wasu daga cikin malamai suna ganin ita wannan aya Allah ta'ala yana magana ne akan kafirai kadai banda mu'mini yadda suke ƙetare iyaka suna aikata laifi Allah subhanahu wa ta'ala yana kare su yadda suke hada Allah ta'ala da wani suna yin shirka amma duk da haka Allah tabaraka wa ta'ala sai ya kawar musu da kai bai halakar da su ba bai halakar da mutane baki ɗaya ba haka wasu daga cikin malaman su aya tana magana ne kadai akan mushrike banda rasuwar mutane amma abinda malaman tafsiri suka fi rinjayarwa shine aya tana magana ne akan ainihin wato umumi ma'ana dukkanin mutane baki ɗaya sawa'un waɗanda suke mushrikai wanda su dama can ba su yi imani ba wanda bai imani ba kuma bai ma damu da iyakar Allah maballaka na ya ce ba zai ke kara ba bai sauraye Allah maballe ya ce yana jin tsoron sabawa Allah amma daga cikin muminai waɗanda suke imani akan samu waɗanda suke aikata fasadi suke aikata sabo suke ƙetare iyakokin Allah madaukakin sarki amma tare da haka Allah yana ɗaga musu da haka sai malamai suka ce gaba ɗaya aya tana magana ne akan dukkanin mutane da muminai da waɗanda suke ba muminai ba inda annas lafazi ne wanda yake kowa yana iya shiga ya sa za ka ga umumin alkur'ani in ya tashi yin wata magana zai keɓanci mutane gaba ɗaya in aka tashi yin magana sai a ce ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum ya ku mutane ku bi tsoron ubangiji inda musulmi kuma aka sai ka ji an ce ya ayyuhan ladina amanu ila fata an fahimta ga haka a nan sai malamai suka ce ayar tana magana ne akan dukkanin mutane muminansu da waɗanda suke kafirai wannan shi ne abin da Ibn Kathir Allah ta'ala ya mishi rahama ya tabbatar a cikin tafsirinsa yake cewa yuhbiru ta'ala an himdihi bi khalqihi ma abul bikir Allah ta'ala yana ba mu labari game da tausayinsa ga halittunsa tare da irin zalincin da suke yi wa annahu la yu'aqibuhum bima kasabu da kuma yadda Allah yake ishara akan cewa inda a ce yana damkar su da abin da suke aikatawa na laifi ma taraka ala dhahri al-ard min dabba da babu wani abin halitta da zai raguwa a doron ƙasa saboda wannan laifin ya kai yadda Allah ta'ala zai halakar da su gaba ɗaya shi yasa ya ce ainihin da ahlaka dalili da wasil ardi tabi'an li ihlaki bani adam shi to da Allah zai halakar da dukkanin abubuwan da ke rayuwa a doron ƙasa tare da halakar da ɗan adam ɗin ba kan inda ana duba laifukan da muke yi to da duk abin da ke rayuwa a doron ƙasa sai an halakar da shi ba wai iya mutane kaɗai ba a za a halakar da mutane a kuma halakar da raguwar halittun da ke da rayuwa a doron ƙasa kamar yadda Allah ta'ala ya wa'ayi wato a umma annabi Nuhu da aka tashi halakar da su ai ba iya mutane kaɗai aka halakar ba a'a da mutanen da dabbobin da tsuntsayen da ƙwarukan babu wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya bari da sa manzo Allah yake cewa lokacin da Allah ta'ala ya sa aka cira su sama aka faffako ƙasa tun daga ƙasan bakwai aka cira sai da aka kai da su saman duniya sai aka juyo da su manzo Allah ya ce a lokacin mala'iku suna jin kuka da ƙarajin mutane da ihun dabbobinsu da irin carar zakara da ainihin wato yake tashi a lokacin manzo Allah ya ce duk mala'iku suna ji kaga wannan shi yake ƙara tabbatar da cewa da Allah yana da tabbayi da abin da suke aikatawa ma taraka ala dhahri halin dabba da babu wani abu mai rai da za a samu ya yi raguwa a doron ƙasa daga cikin waɗanda ke ainihin wasu rayuwa a kai ya sa ya ce walakin na rabba janna jalaluhu ya hudumu wa ya su sai da cewa Allah mai girma da ɗaukaka ya hudu yana jin tausayin bayansa wa ya su kuma yana fitirta su yana sau da kai yana nunawa kamar bai ga abin da suke aikatawa na laifi ba wa yunzir kuma Allah ta'ala yana jira su ila ajalin musamman har zuwa wani lokaci wanda yake ainihin wato sananne wannan lokaci idan ya zo babu wanda zai iya kare su daga azabar Allah yasa yace la yu'ajiluhum bil hukuma, Allah baya gaggauta wa mutane hukuma yadda suke laifi, ya kamata a ce an gaggauto musu da hukuma kamar yadda wasu ma daga cikin su suke neman hukuma, a gaggauto musu da ita. Wa qalu rabbana ajil lana khitana qabla yawm al-hisab, cewa ya ubangiji ka gaggauto mana da kasanmu na azaba mana tun kafin ranar hisabi. To inda Allah yana yi musu irin wannan din, to da wani labarin ake yanzu ba wannan bayyana da suke cewa wa qala Allahu fa in kana hadha huwa al-haqq min 'indik fa'amir 'alayha tijaratan min as-sama'i aw itina bi aqadin hadi, sai Allah in dai wannan abin da ake kira akai na addini gaskiya ne daga gare ka, sai ka tsarfar da shi, to kai mana ruwan duwatsu daga sama ko ka zo mana da wata azaba mai raɗaɗi. Amma saboda tausayi da jin kai na Allah ta'ala, Allah ta'ala bai yi musu abin da suka nema ba, bai gaggauta musu da azabar ba kamar yadda suke so, inda Allah ta'ala ya yi wannan din da ba wanda zai yi rauwa. Da sa'ibin kabila ce idh lawfa ala zalika bi illa ma baqiya ahadan, inda Allah ya yi musu hakan da suka nema da babu wanda zai yi rauwa. Sufyan ats-Tsauri Allah ta'ala ya mishi rahma a yake faɗan wata magana kamar yadda ainihin wato a Abul Ahwar yake cewa kada al-ju'la an yu'adhiba bi dhanbi bani adam, ma'ana al-ju'la ta kusa ta sha azaba saboda zunubin dan adam. Al-ju'l wani nau'i ne na wani irin tsuntsu, ba mu da shi a yammacin Afirka, galibi an fi samun sa irin kasashen Larabawa, yanayinsa yanayin dawisu ne, amma bai kai dawisu girma ba, kuma dawisu ya ce shi yalwan gashi, amma yanayin dunkulewarsa yana da dogayen ƙafafuwa kamar irin ƙafafuwan balbela, kamar ƙafafuwan zarfe, amma kuma bai kai zarfe tsayi ba, kuma bakinsa yana da tsayi amma bakinsa bai kai bakin zarfe tsayi ba, shi ake kira al-ju'l. Yake cewa to wannan ju'l din ta fi ka samu azaba daga wajen Allah saboda irin zunubin da ɗan adam ya aikata, ma'ana inda za a halakar da ɗan adam to da azabar ɗan adam din sai ta shafi wannan tsuntsun saboda tsananin ainihin wato ne. Sai ya karanta ita wannan aya yake cewa walau yu'akhidhu Allahu an-nasa bi dhulmihim ma taraka 'alayha min dabba, inda Allah ta'ala yana kama mutane da zunubin su da babu wata dabba da za ta rabuwa a dora fasa wadda take rayuwa. Haka A'mash Allah ya nufi rahma shi ma ya rawaito daga Abdullahi ibn Abbas fatan ka cikin wannan magana, magana ne yake cewa kada al-ju'la an yu'lida bi hubbi fi juhriha bi qati'ati bani adam, yake al-ju'l ta kusa ta halaka tana cikin shekarta a zaune, amma sai ta halaka saboda irin kuskuren da dan adam ya yi, sai a masa azaba, wannan azabar ainihin wato ta same ta saboda irin laifukan da dan adam ya yi, inda Allah yana rikan mu da irin laifukan, to hatta tsuntsaye da kwaruka ma sai sun halaka. Yasa Imam Ibn Jarir al-Tabari rahmatullahi alayhi a cikin tafsirinsa ya rawaito magana daga ainihin wato Abi Salama Allah ya kara musu yadda, yake cewa sami'a Abu Hurairata rajulan wa huwa yaqul, shi Abu Salama yake cewa wata rana Abu Hurairah Allah ya kara musu yadda ya ji wani mutum yana cewa inna zalima la yadhurru illa nafsa, to shi fa azzalimi lokacin da yake yin zalincinsa baya cutar da kowa sai kansa shi shi kadai, dan azzalimi yayi zalunci ba zai cutar da kowa ba, mai shirka in yayi shirka ba zai cutar da kowa ba kansa, haka mai zunubi in yayi zunubi ba zai cutar da kowa ba kansa ya cutar. Kala sai Abi Salama yake cewa faltafata ilayhi, sai Abu Hurairah ya juyo ya kalle shi, fa kala yace bala wallah, a'a wallahi ba haka bane ba, hatta innal kubara la tamutu fi waqriha fi fi waqriha huzalan bi dhulmi dhalim, yace a'a har ya kace ai hajjare yana cikin ramin sa zai iya mutuwa saboda zulubin da zalunci mai zalunci, ana hasan gyare ai wani ƙaru wanda za a gan shi baki ne yana da fitike yana tashi yana wani irin ƙara, in dare ya za ka dinga jin ƙarar sa tsi haka kwatan ka tukukan ja ba haka su kan yake, yace hatta irin wannan ƙara a cikin rani yake rayuwarsa a do karkashin ƙasa, yace amma in Allah yana kama mutane da zalincin da suke yi wannan kamun da za a yi musu sai ya taba wannan ƙaran yana cikin ramin azabar sai ta zo ta kashe shi, saboda illar zunubi
da yadda zulubi yake halakar da al'umma baki daya. Shi yasa anan Imam al-Qurtubi Allah ya rahama yake cewa wata kila wani zai tambaya to ya za a halakar da wanda yake bi da wanda bai bi. Wannan yayi ne, wannan bai yi ne ba. To amma ya za a ce za a zo halaka kuma a halakar da su baki daya. Sai kuma ya bada amsa da kansa. Wato su malaman suna da hange. Za su iya hakaito wani abu da zai iya faruwa. Ile wani yana jin an ce za a halakar da kowa da kowa har kwari da tsuntsaye saboda zulubi zai ce to ya za a yi haka. Shi kwaro da tsuntsaye kun me ya je kun me yayi? Me ya sani da za a yi masa azaba? A cikin mutane ma haida akwai na gani. Waɗanda ba sa aikata laifi to ya za a halakar da su su kuma alhalin ba su gani ba. Zai ke cewa wannan halaka ce wadda ta intiƙami. Ma'ana kamu ne na Allah subhanahu wa ta'ala. Wanda kuma akwai intiƙamin da yake zuwa Allah ta'ala baya lura da suwaye masu laifi suwaye waɗanda ba su da laifi. Yasa Allah yake cewa wata ku fitnata la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa wa'lamu anna Allah shadidul iqab. Ku ji tsoron fitinar da idan ta zo ba za ta keɓanci waɗanda suka yi zalunci kaɗai ba, a'a kowa da kowa za ta haɗa da halaka. Sani lallai Allah ta'ala mai tsananin hukuma. Imam Muslim ya rawaito hadisi daga Abdullah ibn Umar Allah ya tsara mai yarda. Yake cewa sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama yaqul. Na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa idza arada Allah ta'ala bi qaulin azaban. Idan Allah ta'ala yana so ya azabtar da wata al'umma asaba al'azaba man kana fihi, wannan azaba tana shafar dukkan wanda ya kasance yana rayuwa a cikin su. Thumma buqitu ala niyyatihim wa a'malihim, sai Allah ta'ala ya tayar da su akan niyyoyin su da ayyukan su. Ana in azaba ta zo za a halakar da kowa da kowa illa iyaka in an tashi hisabi ranar al-qiyama sai a ware a yi tsikirin waɗannan su suke da laifi su ne masu aikata tsari su ne masu sako, waɗannan su kuma ba su laifi ba amma an haɗa har su an halaka kuma su niyya su niyya ce mai kyau ta ɗa'a ga Allah amma wannan azabar ta same su. Sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su lada gwargwadon wannan hukumar da aka yi musu ba tare da sun yi laifi ba. Ma'ana sai a ba su sakamako a biya su diyya, an halakar da su ba tare da sun yi laifi ba, an azabtar da su ba tare da sun yi laifi ba. Sai a ba su matsayi wanda yake maɗaukaki wanda aikin da suke tsawon rayuwarsu gaba ɗaya ba zai ba su wannan matsayi ba. Amma sanadiyyar wannan hukuma da ta shafe su sai suka samu wannan ɗaukaka ta. Shi yasa Allah maɗaukakin sarki yake cewa wa rabbukal ghafurur rahim. Ku sani lallai Ubangijinku mai gafara ne kuma ma'abucin rahama ne. Law yu'aqibuhum bima kasabu la'ajjala lahum al'adhab. Inda Allah yana rikar mutane da irin abin da suke aikatawa na laifi, to lallai da Allah ya gaggauto musu da azaba. Ballahum maw'idun, Allah ta'ala ya ce sai dai kawai suna da wani wa'adi ne, suna da wani alƙawari na wani lokaci. Lan yajidu min dunihi maw'ida, wanda ba za su taɓa samun wani sahani ba, ba za su taɓa samun wani karya alƙawari ko kuma a canza musu wannan alƙawarin nasu. Akwai alƙawarin da Allah ya yi lokaci zai zo, duk lokacin ya zo za a haɗa da su. Sawa'un da su waɗanda suka yi laifi kila ma da waɗanda ba su da laifi. Shi yasa a cikin hadisin Imam Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake ba da labarin waɗansu mutane da suka faɗo za su ainihin wato rushe Ka'aba. Manzo Allah yake cewa yabzu jaysha lil Ka'aba fa idha kanu bi ridha' al ard khasafa Allah bi awwalihim wa akhirihim. Ya cewa wasu mutane suna nan sun taho da niyyar za su rushe dajin Ka'aba amma sai sun kasance a wani fili a bayan ƙasa, sai Allah ya rufta da su na farkon su da na ƙarshe, waɗanda suke da wannan niyyar da waɗanda ba su da wannan niyyar. Sina na Aisha take cewa ya Rasulullah kaifa yasifu Allahu bi awwalihim wa akhirihim, ta yaya Allah zai rufta da ƙasa da na farkon su da na ƙarshe, wa fihim man laysa fihim, bayan a ciki da akwai waɗanda ba su da wannan ainihin wato niyyar, wa aswaqihim, da akwai kasuwanni da ƴan kasuwa suna cin kasuwa ba su ma san hanyar laifin ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yaqif Allahu bi awwalihim wa akhirihim thumma yab'athuna ala niyyatihim, Allah zai halakar da su gabaki daya sai kuma a tayar da kowa akan niyyar sa. Shi wannan niyyar ta zuwa kasuwa ce je kasuwanni, sai a tayar da shi da wannan niyyar, sai a bashi lada na azabar da aka dandana. kila yana da wasu zunubai da laifuffuka amma sanadiyar wannan azabar ya sha an kankare masa zunuban da laifuffukan ga baki daya sai Allah ta'ala ya kashe annabi da haka Allah yana jinkirtawa mutane ne kun da suke yi ba wai ya manta bane ba ba kuma ya ci azabtar da su bane yasa Allah ya ce wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun kada taba tsammani Allah ya gafaltu ya manta da abin da azzalumai suke aikatawa innama yu'akhiruhum liyawmin tashqatu fihi al-absar Allah ya ce yana jinkirta musu ne zuwa ga wata rana ranar da idanuwansu za su ta kikkiftawa fi takallakan da idanuwa su fi falo falo su ta zaro idanuwa saboda firgici da ainihin wato a tsoro da haka Allah ta'ala yana sifinta musu ne zuwa ga wani lokaci in lokacin ya zo kuma al'amarin azaba zai faru ya sa Allah ya ce inna ajalallahi idza jaa la yu'akhkharu law kuntum ta'lamun lallai alƙawari Allah ta'ala idan ya zo wannan ajalin in yayi ba za a taɓa jinkirtawa mutane ba inda ake so sani ibn abi hatim Allah ta'ala ya bishira amma ya rawaito hadisi daga Abu Darda Allah ya fara bishira da yake cewa zakarna inda Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fa qala yace wata rana muna zaune tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam muna tattuntuni muna tunano abubuwan da suka danganci Allah na wa'azi sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa inna Allah la yu'akhiru shay'an lallai Allah ta'ala baya jinkirta komai idza jaa ajaluhu idan ajalun wannan abu ce wa inna ma ziyadatul umri bi dhurriyyati salihah sai dai Allah yana ƙara wa mutum rayuwa ya ƙara masa shekaru ne ta hanyar ƴaƴa waɗanda suke na gari yarzuqu Allahu al-abda wanda Allah yake azurta bawa da su fayad'una lahu ba'd min ba'di waɗanda za su dinga mishi addu'a bayan mutuwarsa فيلحقه دعاؤه في قبره فذلك سوى أن الدعاء تاسس كرسيش عن قبر الساعة فذلك زيادة العمر سوى أن سين كارن ذا الله يكي وباوى نشيكا أعنى سوى الله أنا قارى وباوى شيكاروكو سوى أنا نقول ذا قارى يوى شيكاروكا بنيكا ذا قارى يوى أيكن كليكا يا أيكن ذا شيكاروكا سيكا تنكا يوى أن أيكن إنا قد أفهم ذا idan mutum ya mutu ai ya dena aiki idza ma ta kunu adama in qata amaluhu illa min sadaq in dan adam ya mutu aikin sa yana yankewa in banda guda ko sadaqatu jariya aw ilmun yunjafahu bihi aw waladun salihun yad'u da misalan yace Allah yana ƙara wa bawa shekaru ne ta hanyar zuri'a dagi ba ta gari ƴaƴa masu albarka az-zurriya as-saliha in ya mutu za su dinga masa addu'a sai Allah ya dinga bashi ladan ibada da wannan addu'a sai ya zama yana mace amma kamar yana raye ne yana yin aiki don haka Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ci gaba da gaya mana irin munanan ayyukan waɗannan mutane yake cewa wa yaj'aluna lillahi ma yakrahun kuma suna sanya wa Allah subhanahu wa ta'ala abin da su suke ki suna jingina wa Allah maɗaukakin sarki waɗansu abubuwa waɗanda su suke ki yasa سيد حسن طاوي في تفسير تفسير الزائل هو تفسير الوقيد يكتب أن هؤلاء المشركين لا يتقون بإنكار البعض في سوى أن المشركة بسيطة يكتئ وجل قرية تساير جمع تسيبا وبجهود نعم الله تعالى هم بسيطة وجل جايية قرية من الله بل أضافوا إلى ذلك أنهم يثبتون له سبحانه وتعالى sai dai cewa suna ƙara wani abu na laifi a kan wannan shi ne yadda suke tabbatarwa da Allah maɗaukakin sarki wa yansibuna ilayhi kadhiban wa zura da yadda suke jingina wa Allah ta'ala ƙarya da zalunci ma yakrahuna li anfusihim irin abin da su suke yi wa kawunansu wa hum yakrahuna an yusharikahum ahadun fi amwalihim suna ƙin wani ya yi tarayya da su a cikin dukiyoyinsu mushriki in yana da dukiya shi kadai yake shi baya yadda wani ya tarayya da shi shi yasa ba sa sadaka ba sa zakka amma abin da suka jingina suka ce na Allah ne zai su bawa wani Allah abin da suke ki sai kuma su yi wa Allah suna kin tarayya da wani a cikin ni'ima in aka ba su wata ni'ima sun fi so su ci su kadai to amma ga abin da suke ki na shirka a cikin ni'ima suna jingina wa Allah subhanahu wa ta'ala shirka a cikin ibada bayan wannan suna kin kada mata amma suna jingina wa Allah subhanahu wa ta'ala na ya mata sune wa yaj'aluna lillahi ma yakrahun suna jingina wa Allah abin da su ba sa so suna cin wannan munkarin ta wa'iza bi shar'a hukum bil unsa ghalla wajhuhu muswaddan wa huwa qadir yatawara min al qawmi min su'i ma bushira bihi ayunfiqu ala quli am yadsuhu fi turab saboda yadda suke cin mata amma yanzu ga ta saboda zalunci kuma suna jingina wa Allah madaukakin bayan wannan kuma suna yin ƙarya watatiku alzinatuhum alkadhiba anna lahum alhusna harafan su suna sifanta musu ƙarya ma'ana suna faɗan ƙarya da ainihin wato harafan su suna cewa suna da sakamako wanda yake ainihin wato mai kyau suna da sakamako wanda yake mai daɗi Allah zai ba su mai kyau a duniya wanda in ka Allah ta'ala sai ya yi inkarin abin da suke da'awa na cewa Allah subhanahu wa ta'ala zai ba su mai kyau a duniya ya kuma ba su sakamako wanda yake mai kyau a lahira dan su suna ganin cewa su masu ta'a ga Allah ne duk da irin farnar su da haka Allah zai ba su mai kyau a duniya Allah zai ba su mai kyau a lahira kun ga ana sun yi tarayya da yahudawa su yahudawa sun ce su ne ƴaƴan Allah kuma Allah ya fi kansu wa qala yahudu nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu ce mu ƴaƴan Allah ne Allah ya fi san mu fiye da kowa sai Allah ya ce qul bal ma yu'adhibukum bi dhunubikum inda da sai Allah yana san ku kuma kun ƴaƴan sa ne me yasa yake azabtar da su in kun yi ne kuma wannan inkari ne wanda yake tattare da ƙarya ta abin da suka faɗa kuma wannan sai Allah ta'ala yake yin inkari game da ainihin wato abin da suke faɗa Allah yake cewa wala in azabna al-insana minna rahmatan kuma shi dan adam ya kasance idan muka tantana masa wata ni'ima daga gare mu thumma naza'naha minhu daga baya muka zo muka sauke wannan ni'imar da muka bashi innahu la yaqutu kafur sai ka same shi yana bata rai yana bisin cewa Allah ta'ala wala in azaqnahu ni'ma ba'da darra'a mastashu Allah ya ce amma in muka dandana masa wata ni'ima bayan wani tsanani da musiba da ya shafe shi la yaqulanna dhahaba as-sayyi'atu anni sai ce to ai sai mun nan abiya da yanzu dadi nake ya an dandana masa dadin an dauke yana raji yana bata rai yana bisin cewa Allah amma lokacin da yake cikin kunci sai aka dauke kuncin aka dandana masa rahama da jin kai sai ya ce za a basa gi'atu a duniya ai mummunan abin nan ya faru ya ta inda ku la fariqu qahu Allah ya ce zai kasance mai alfahari mai fariya da farinci kun ga anan sai Allah ya fara bayyana mana irin halin dan adam yadda harkar sai yake raya masa ƙarya in an jarrabe shi ba zai yadda da wannan jarraba ba amma in an ba shi ni'ima kuma zai yadda da ita yasa Allah ta'ala ya kare cewa in azaqnahu rahmatan minna min ba'di darra'a mastaqul yaqulanna hadha li in muka dandana masa wata rahama daga gare mu da jin dadi bayan wata musiba da ga yake fama da ita rahama ta su sai ce wannan rahama ta mun ta wace wa ma adhunnu sa'ata qa'ima shi ke ba ma kana tunanin wata alkiyama za ta tsaya saboda ya ji dadin duniya wa la irji'tu ila rabbi inna li indahu al-husna in kuma Allah ta'ala sai ya ce in ma an mutu din inna koma wajen Allah lallai ni ina da sakamako mai kyau a wajen Allah kuma shine abin da Allah yake faɗi wa tasifu al-kilatihim al-kadiba anna lahum al-husna kara ko suna raya musu ƙarya cewa suna da sakamako mai kyau to gashi anan ma Allah ta'ala yana gaya mana wa ma adunnu sa'ata qa'ima zai ce baya tunanin akwai wata alkiyama ba wata alkiyama da za ta tsaya in ma alkiyama ta tsaya in an koma zuwa ga Allah din wa la in ruji'tu ila rabbi inna li 'indahu al-husna to a wajen Allah ma fa ni ina da mai kyau ina da sakamako wanda yake mai kyau sai Allah ya ce fa lan nabbi anna alladhina kafaru bima 'amilu lallai sai mun ba waɗanda suka kafa ta labarin abin da suka aikata a duniya ranar lahira kenan wala nudikan lahum min adhabin karim Allah ya ce kuma sai mun dantana musu azaba wanda take mai tsanani Allah ta'ala yake cewa afara'aita alladhina kafara bi ayatina وقال لعوتين مالا وولدا شن بك ga wanda ya kafir cewa ayoyin mu ba wanda yake cewa a bashi ƴaƴa da dukiya a tsala al-ghayb shin ya leka ne ya gano zai ku da yake cewa za a bashi ƴaƴa da dukiya amin ta kaza inda rahman ahda ko kuma sun yi alƙawari haka da Allah duk wannan yana daga cikin ruhin da dan adam yake rokar kansa yana tunanin shi zai samu wani abu mai kyau bayan kuma bai yi aikin abu mai kyau ba da haka anan su waɗannan sun haɗa mummunan aiki ne da ainihin wato kuma buri suna aikata mummunan aiki kuma suna burin samun rahmar Allah subhanahu wa ta'ala ita rahama kuma ba a samun ta da mummuna, ana samun rahama ne da kyakkyawa. In kai kyakkyawa sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ainihin wato ba ka abin da yake kyakkyawa. Amma idan ka yi mummuna, Allah subhanahu wa ta'ala ba zai taɓa ba ka kyakkyawa. Da haka Allah subhanahu wa ta'ala a nan sai ya mayar musu da ainihin wato amsa, yake cewa la jaraba, ai tabbas abin da kuke faɗi ba gaskiya ba ne. Anna lakum an-nar, abin da suke da shi na sakamako na makoma shi ne wutar jahannama, babu wani husna da za su samu. Ranar alkiyama an-nar za su samu. Al-husna din ba ta su bace ba ta mu'mine ce. Lilladina ahsanul husna wa ziyada, waɗanda suka kyautata Allah ya ce suna da al-husna, aljanna kenan, wa ziyada kuma suna da ƙari na ainihin wato rahama da jin kai da kuma ganin Allah subhanahu wa ta'ala. Amma su ba za su samu al-husna ba. Anna lahum an-nar, Allah ya ce makomarsu ita ce ainihin wato wuta. Wa annakum mukarramun, shi yasa ainihin wato Allah ta'ala a wani faɗin yake cewa fal yawma nansahum kama nasu liqa'a yawmihim hadha, a wannan ranar ta al-qiyama nansahum, za mu manta da su, kama nasu liqa'a yawmihim hadha, kamar yadda suka manta da wannan ranar ta yau. Suka yi ta aikata laifi, suka yi ta aikin wato aikata saƙo, sun manta cewa Allah ta'ala zai tayar da su, sun manta za su mutu a tayar da su, sun manta za a yi musu hisabi. To yadda suka manta a duniya, ana yi musu wa'azi, ana tunatar da su, amma duk da haka sun manta, Allah ya ce to mu ma a yau za mu manta da su. Kaga akwai tashin hankali a ce Allah ya manta da kai, ba wai mantawa aka yi da kai ba, a'a za a fita tabgarka ne a ci saurara ta kaji a ranka kamar an manta da kai, amma ba a manta da kai ba, ana sane da kai. Allah ba ya mantuwa, ana sane da kai. Yadda za a juya ma baya ne kai za ka ji cewa an manta da kai, za ka ji an manta da kai, ba a saurare ka ba, ana saurara kowa, ana yi kowa hisabi, amma kai ba ma za a saurare ka ba, balle kana a yi maka hisabi. Ba za a kula ka ba, balle ka san ina ne makomarka. To sai ka fara tunanin anya ba a manta da kai ba kuwa. Allah ya ce fal yawma nansahum kama nasitum liqa'a yawmikum hadha, yau za mu manta da ku kamar yadda kuka manta da cewa za ku haɗu da mu yau, kuka yi ta barna, kuka yi ta saɓo, kuka yi ta fasahi. To za mu manta da ku, mu ki sauraron ku, ku ji tamkar ba a san da ku ba, amma Allah ta'ala ya san da ku. Shi yasa Allah ta'ala ya ce annahu mukarramun, sun kasance ainihin wato ai mu'ajjaluna ila Allah, za a yi gaggawar miƙa su zuwa wuta. Yadda suke gaggawar neman azaba, to hakan nan za a yi gaggawar miƙa su ta ranar alƙiyama, ba za a ɓata lokaci wajen yin hisabi ba. Domin ai ba su yi wani kyakkyawan aiki wanda za a tuna da shi ba, ayyukansu gaba ɗaya munanan ayyuka ne, ƙetare iyaka ne, fasadi ne, ɓarna ne, saƙo ne. Da aka ba su da waɗansu hasanat maballantana a ce a duba sallarsu, ko a duba azumi, ko a duba hajjinsu, ko a duba zakkarsu, ko a duba waɗansu ayyuka. Abinda suke ƙaurin suna a kansa shi ne shirka ga Allah, shi ne fito na fito da manzannin Allah, shi ne ƙetare iyaka Allah. Da aka babu wani ɓata lokaci, inda mukarramun za a yi gaggawar shigar da su cikin azaba ne a ranar tashin alƙiyama. In an shigar da su kuma a manta da su a cikin azaba, su dawwama a cikin wannan azabar har abada. Allah ta'ala ka kare mu daga azaba. Ina tunanin yan uwa za su sanya mu afuwa, za mu dakata. Mun shiga kasuwa da mun dafa su rana, kaina yana ciwo tun da muka dawo. Da ina tunanin ma karatun kawai ba zai yi ba, dai na ce musu ko minti 30 ne musu samu. Mun je kasuwa da mun siyo abincin marayu. Mun ba da kuɗi naira 42,000 da hudu ko 44,000 aka tsara a nan ne, a ba gaba ɗaya ba ne wanda aka samu a nan 44,000. Wani bawan Allah ya ba mu naira 30,000, to ga in aka haɗa zai zama naira 54,000. Wani bawan Allah a gani ya ƙara ba da naira 5,000, ko to ga ya zama naira 56,000. Haka ta tara, haka ne 79,000. Naira 79,000. Nazu kuma mun je kasuwa mun siyo shinkafa buhu uku da rabi wajen mutu 200. Abinda muka siyo shinkafar ina tunani ya kai wajen naira 136,000. Muna da naira 79,000. Nazu mun siyo shinkafa ta naira 136,000. wai an biyo ku ba shi kuma ba zai yi mu ba da shinkafa ka nema iya nan muna mutum da ke cewa ba za mu iya ba da shinkafa ka nema akwai alaƙa buƙatar a samu abin da za a haɗa ko shinkafa da taliya ko shinkafa da makarona an ce taliya da makarona su yi tsada ya kamata dai a ce an samu wani abin an ɗan haɗa mu da shi inda shinkafa ita kaɗai ba daɗi ne da ita ba kana ci kana sha ce ta amma aka ɗan sirka da ɗan wani abu za ka tafi tafiya so muke fata ji daɗi yadda muke jin daɗi shi ne burin wallahi in san ranmu ne ma wallahi tallahi su fi mu jin daɗi in san ranmu ne su fi mu jin daɗi Allah dai ya sa yanzu mun samu shinkafa bari in haska muku wani abu kaɗan in za a iya tunawa duk sati ana neman taimako duk ranar talata na asusun barayuwa wannan masallaci abin da ‘yan uwa suke sawa a wannan abubu shi ma an ɗanyi rajin wani abu duk da daga yin min wala yin wani biyu shi ma ba shi da yawa to da shi aka haɗa wanda ake kafa wiki ɗin da wanda aka haɗa a nan da wanda wani ɗan uwa ya bamu da wanda aka ƙara samu aka haɗa dai aka ƙara cikawa da wani abu aka so shinkafa ta naira 136 kuma dai har yanzu muna tunanin akwai sauran runa a sama don za mu sai taliya ko makaroni in Allah ta'ala ya haɗu to da haka ba wai za a sayar da karfan fahimta ba magana ɗinki dai babu shi don ba mu da halin da za mu yi ɗinki abinda muka lissafa inda zai isa ne muku ɗinkin zani to ba zai isa ne ɗinki adadin yaran da muke da su ba muna da gida family wajen 36 ina za ka muka lissafa jiya ko family 36 muke da shi a cikin family 36 nan akwai masu 'ya'ya 10 akwai masu 'ya'ya 8 akwai masu 7 akwai masu 6 akwai 5 ina tunanin masu karanci su ne masu yara ko in ka aka haɗa yaran gaba ɗaya sun tasu wajen 380 da wani abu naira 150 da muke da shi kila ko 140 da muke da shi kila ba zai ishe mu biyu wa yaran sunki gaba ɗaya ba muna da yadi da muka samu yadi 30 sai muka ce to hikimar da za mu yi mu duba low-age daga cikinsu waɗanda suke ƙanana sai muka yi selecting daga shekara 4 zuwa ƙasa mazansu da matansu sai muka ce to wannan yadi 30 ɗin bari mu yi wata dabara maza muna da maza guda 7 muna da mata guda 5 ina tunanin haka ne ko to sai muka ce su mazan su 7 bari mu ware musu yadi 15 tunda ƙananan shekaru ne da su shekara 3 shekara 2 da rabi shekara 4 shekara 1 da rabi in muka ware musu yaji 15 muna kyauta da mutum zai ishe su a dinga musu wannan yaji 15 ɗin da ya rabuwa bari mu samu wasu daga cikin ƴan uwa ƴan kasuwa waɗanda muke da fahimta da su mu kai musu mu roƙi alfarma su ba mu atamfofin da za mu ba waɗannan mata kun ga su waɗannan lokacin ɗin mun ne mun yi musu ɗinki kuma sannan za su amfana da abinci amma waɗanda suka tasa daga shekara 5-6 har zuwa 15 ba mu da halin da za mu musu ne da aka sai muka ce to abin da za mu bari mu tattara kuɗin mu gani zai isa mu samu musu abinci alal aqal kowane family mai duba da ratio waɗanda suka fi yawa misali a ce nan da akwai yara 10 misali to bari mu ba su shinkafa mudu 7 nan da akwai yara 8 bari mu ba su shinkafa mudu 5 nan da akwai yara 4 ko yara 5 bari mu ba su shinkafa mudu 5 sai mu kara musu da taliya guda 2 ko 3 idan Allah ya sa an samu aka ce a sa a baka dai ya fi a rataya ina fata an fahimta wannan shine abin da muka yanke da haka yanzu muna da shinkafa mudu 200 a ajiye kuma muna sa ran in Allah ya yarda za ta ishe mu amma dai dan Allah mu daure mu samu abin da za mu iya haɗa musu da shi a gidajen ku ba ma cin tsira shinkafa dole sai mun sirka da wani abu sai mun sa taliya ko mun sa doya ko mun sa makaroni ko mun sa wake to su ma ya za a yi mu samu musu taliya ko makaroni ko wake ya zama da dai alal aqal inda wani nauyi da za mu barci da shi bai wuce nauyin cefa ne ba shi kuma mun san Allah ta'ala zai bayar da Allah ba a rasa la'ala amma dai dan Allah ina ƙara yi mana magiya dan Allah mu dubi falalan wannan aikin mu dubi girman aikin mu dubi matsayin aikin mu ƙara jajircewa mu samu abin da za mu ƙara ramuwa mu sai abin da za mu haɗa waɗannan yara da shi insha Allah ta'ala zamu cigaba da karba kamar yadda aka saba har zuwa lokacin da za a yi wannan ainihin wato bayar da kayan da idan Allah muna roƙon Allah ta'ala abin da muka yi Allah ta'ala ya karba mana Allah ta'ala ya bamu cikakken lada na wannan aiki ya Allah yadda kike kokarin farantawa waɗannan yara ya Allah ka faranta mana zufatan mu goma ya Allah yadda muke kokarin yayi musu damuwa su ya Allah kai kai alƙawari wanda ya yayi wani damuwa zaka yayi masa damuwa ya Allah muna tawassuli da wannan aiki Allah ka yayi mana dukkanin wata damuwa ya Allah muna tawassuli da wannan farin ciki da zamu sawa waɗannan yara Allah ka tabbatar mana da farin ciki a zukatan mu haka shar rayuwar Allah ka yayi mana dukkanin wata musiba da bala'i da muke fama da shi Allah ka bamu kwanciyar hankali da zaman lafiya a kan mu ya Allah ka karbi ibadun mu ya Allah ka sanya mu daga cikin ɗantattun bayi ya Allah ka gafarta mana zunubanmu marasa lafiyar mu na gida da na asibiti ya Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya ya Allah ka inganta mana lafiyar mu ya Allah ka bamu abin da lafiyar za ta ci ya Allah ka bamu ikon yin amfani da lafiyar wajen yi maka da'a ya Allah waɗanda suka mutu daga cikin mu iyaye da ƴan uwa da yayye da kallai da ƴaƴa ya Allah ka cika su ka gafarta musu ko kuma idan ta mu tazo Allah ta'ala ka sa mu cika da imani akwai dan uwa ciya mallan ba mutum rayuwa da nan ladi iyalin ka ana tawbiwa muna roƙon ƴan uwa su sanya ta a cikin addu'a Allah ta'ala ya saki ta lafiya dan ta zo an tafi azumi kuma ana tunanin haihuwar ce kuma daga baya aka ce ba ita bace ba da Allah muna bara a sanya ta a cikin addu'a Allah ta'ala ya saki ta lafiya dukkanin mata ƴan mu da suke da ciki da mata ƴan ƴan uwa muna roƙon Allah ta'ala ya saki su lafiya ya Allah ka ba mu ƴaƴaye masu albarka waɗanda za mu yi alfahari da su addini ya yi alfahari da su ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته